نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن حديثنا معكم لا زال عن تقويم مسيرة الأمة الإسلامية، علما بأن الأمة انحرفت شيئا فشيئا حتى صارت تعيش بين حق وباطل، وبين يقظة وغفلة، وبين ظلمات ونور، وبين ظل وحرور، غرقت في الشهوات وانغمست في الضلالات، وابتعدت عن النهج القويم والصراط المستقيم، فحل عليها فتن ومحن، تفرق وتأخر، ضيق وقلق، وأصبحت مستضعفة تسيطر عليها الأعداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قسطها. قيل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أحمد وأبو داود. فعلى هذا فلا بد من السعي الحثيث والعمل الرضي لتغيير الواقع المرير للأمة، وإيجاد عجاج لمشاكلها بطلوع فجر هذا العام الهجري قبل ضحاها، لتسترد عزها ومجدها من جديد، وتدرك مصالحها العامة والخاصة في الدين والدنيا من قريب. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بارك يا إن قوامص البركة هناك أرجد البودية قال الله سبحانه وتعالى يقوام يقومي واندي قام وانيني نجوم يومنا قوم الشابق ويقوة المحرم hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa birnin madina a yau tana da shekara 1445 a kidami ladiya yau 4 ga watan 8 shekara ta 2023 idan yan uwa suna biye sati da ya gabata mun dauko bayani akan daidaita sahun al'ummar musulmi da gyara tafiyan al'ummar musulmi domin al'ummar musulmi sun shiga fazazzabo sun shiga rudani al'umman musulmi rayuwa bata musu dadi kuma addini bai daidaita ba al'umman musulmi sun koma suna rayuwa sakankanin ƙarya da gaskiya sun koma suna rayuwa sakankanin rafkana da kuma farkawa sun koma suna rayuwa sakankanin jaffai da haske sun koma suna rayuwa tsakankanin inuwa da kuma zafi. Al'ummar musulmi sanannen abu ne cewa mun nutsa cikin son zuciya da san rai, mun kuma yi kundumbala, mun fada ma kowace irin bata wanda ke fusata Allah subhanahu wataala ya dauki mataki mai tsanani akan al'umma. Sanadiyan haka ya sanya Allah subhanahu wataala yana jarabta mu da fitintunu da jarabawoyi iri-iri, yana jarabta mu da rabuwan kai da koma baya a harkan addini da rayuwa. Sanadiyan haka Allah subhanahu wataala yana jarabta mu da kunci da wahala da kakanikayi da yunwa da tsoro da abubuwa masu kama da haka. Al'ummar musulmi ta zama al'umma mai rauni, makiyanta sun danne ta, sun fi karfinta, su suke juya ta kuma ba su da nayi. Kuma hakan ya dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisi, yace lokaci ya kusa ainihin al'ummomin kafirci da kungiyoyin bata su yi waso su a kanku, su mai da ku kamar yadda ka san kattai an tasa musu daren abinci, kowa yana ɗiba ta ɓangarensa. To al'ummomin kafirci da kungiyoyin bata lokaci ya kusa da za su yi irin wannan waso su a kanku. Sahabbai da suka ji wannan magana suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hakan zai faru ne saboda ba mu da yawa? Manzon Allah ce a'a, a lokacin nan kuna da yawa, sai dai lakinnakum ghusaan ka ghusa'i sai, sai dai a lokacin kun zama tarkace, irin tarkacen nan da ragawa na ruwa, idan an yi ruwa mamako, irin datti da bola da yayi da yake daukowa. Manzon Allah ce a wannan lokaci kun koma irin wannan tarkacen, yawan ku ba shi da wani amfani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da gaya masahabbai, idan kuka kai irin wannan lokaci, to Allah subhanahu wataala zai cire kwarjininku daga zukatan kafire makiyanku, zai kuma jefa kaskanci da walakanci a cikin zukatanku. Haka za ku raka kafirai, kuna bin su sau da kafa, kuna nima daga gare su a cikin abin da ya shafi addininku da abin da ya shafi rayuwanku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah zai jefa muku kaskanci, Allah zai jefa muku kaskanci. Sahabbai suka ce menene kaskanci a wannan wuri? Manzon Allah ya ce Allah zai jarabce ku da san duniya na tsiya da kuma tsoron mutuwa. To idan mun fahimci wannan da kyau, to yana da buƙatuwar kenan ashe mu zo mu aiki cikin gaggawa, mu ainihin aiki karɓaɗɗe yarjejje a wurin Allah domin mu canza wannan yanayi mai daki, yanayi mai raɗaɗi, yanayin da yana cutar da mu a rayuwarmu, yana cutar da mu a addininmu. Tun sanyin safe da duku-dukun wannan shekara, kar mu bari ma sai hantsinta ya shiga, dole mu zo mu aiki tukuru domin al'umman nan tamu ƙarfinta ya dawo, buwayenta ya dawo, cin nasaranta ya dawo, hankalinta ya dawo, mu cimma nasarorin addini, mu kuma cimma abin da muka tasa a gaba na daɗin rayuwar duniya, wanda muke nema a bai ɗaya da wanda muke nema a ɗaiɗaiku nan kusa kafin a je da nisa. Domin a cikin Al-Qur'ani mai girma Allah ya alƙawarta mu al'umma, yace wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah yayi alƙawari ga masu imani daga cikin ku, amilu salihat, waɗanda suka yi aiki na ƙwarai. Ga imani, ga aiki na ƙwarai, kenan an bi Qur'ani, an bi sunnan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Irin waɗannan al'umma Allah yayi musu alƙawarin la yastakhlifannahum fil ard, zai sanya su zama su ne mamaya, su ne suka mamaye ƙasa da mulkin al'umma da mallakan dukiyanta da aje abubuwa a cikin rayuwa, duk zai koma ƙarƙashin hannunsu. فمستخلف الذين من قبلهم kamar yadda ya sanya waɗanda suka zo kafin su, suka maye ban ƙasa, suka zama suke da fadi aji, suke da mulki a cikin al'umma. Sannan wa yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, Allah zai sanya addinin nan da ya yarda da shi gare su, shine zai zama addinin da ke juya akalan al'amura. Wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma halin da suke ciki na tsoro da barazana da kunci da wahala da kakani kai Allah ce zai musanya musu ya koma aminci zai musanya musu ya koma yalwa ya koma kwanciyar hankali ya koma ainin daukakan daraja sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wani sharadi baya ga can ya ambaci imani da kyawawan ayyuka sai ya ce sharadi shine ya abudunani su zama Allah kadai suke bauta ma la yushrikuna bi shay'in ba sa shirka da Allah sai Allah ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirce mu wannan doka da umarni fa ulaika humul fasiqun to irin waɗannan mutane su ne fasikai to akan irin wannan mataki muka dauko shimfida satin da ya gabata cewa abubuwa ne guda 11 in muka nisance su tun dukudukun nan tun farko farkon wannan shekaran tun muna watan farko na addinin musulunci a wannan shekara mai albarka to da izinin Allah Allah subhanahu wataala zai tausaya mana zai rangwanta mana zai mana afuwa zai jikan mu zai jiyar da mu dadi a addini zai jiyar da mu dadi a rayuwar duniya idan ƴan uwa basu manta ba mun kawo abubuwa kaman guda uku a zama a wato huduba da ta gabata mun yi magana akan sai an nisanci shirka da Allah subhanahu wataala duk lokacin da muka faɗi wata tsunta to muna faɗin kuma asifantu da kishiyanta da haka idan aka ce an nisanci shirka mun yi magana akan shirka wancan sati to a kuma lulluba da ainihin sifa na tauhidi da tsayawa akan tafarki addinin musulunci ne kake sannan abu na biyu dole sai an nisanci bid'o'i da ainihin kage-kage a cikin addini ko kagowa ko kari ko ragi a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mutu ya bar al'umma akai abin da sahabbai ba su san da shi ba tabi'ai ba su san da shi ba tabi'ut tabi'in ba su san da shi a matsayin addini ba to duk sai an yi watsi da waɗannan an koma tsantsan addini abin da malaman addinin musulunci suke cewa at-tasfiya wa tarbiya sai an tsaftace addini kuma an dauko koyarwar addinin nagartaccensa tsaftataccensa an yi watsi da bid'o'i da duk wata kofa da bid'a ke iya shigowa kamar kofofi guda 6 nan da muka kawo a satin da ya gabata tun daga sababi da jinsi da yadda abu yake kaifiya da kamiya da azzaman da almakan duka sai an tsaftace addini ta waɗannan kofofin to Allah subhanahu wataala zai tausaya mu al'umma abu na uku mun yi bayani akan cewa sai an nisanci miyagun aqidu munanan aqidu waɗanda suka shigo addini wanda addinin musulunci bai san da su ba bid'o'i ne waɗansu daga cikin miyagun aqidun ma sun kai ga kafirci irin aqidan rafidanci shi'anci na bata sahabbai da zagin su har muka yi bayanin cewa duk wanda ya zage sahabbai ya bata su to a daidai wannan lokaci fa ya bata alqur'ani mai girma ne saboda idan ka kawo sheda sai aka ce wanda ya bada shedan ai fasiki ne kafiri ne azzalimi ne to duk fa shedan da ya kawo ya tashi sahabban nan su suka zo mana da alqur'ani mai girma tsaftataccen sa daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallama daga malaika jibril daga rabbul izzati wal jabarut to yayin da aka bata sahabbai to duk shedan da sahabbai suka bada ya baci da aka qur'ani ya baci sunnonin ma'aikin Allah ya baci babu abin da zai rage mu al'umman musulmi sai mu koma zuwa ga maguzanci kenan wanda kuma wannan shine manufan shi'anci wa dulaw takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a Allah ka tsare mu daga miyagun aqidu akwai aqidan haqiqa irin aqidun nan na ɗan ɗariku waɗanda yake su suna ganin wai in dai zuciyanka da san annabi komin kankantanta duk zunubin da zaka yi ma Allah wai Allah ba zai kona ka ba ko kai shirka ko kai sata ko kai luwadi ko kai zina ko kai madugo ko kai me duk abin da kaga dama kai a duniya wai Allah ba zai kona ka ba saboda wai ai zuciyanka akwai san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama irin yadda suka gado wannan mummunan aqida daga aqidan murji'a wanda suke ganin ai in kace kawai da baki ma nayi imani shikenan to imanin ka ya inganta wanda yake a fahimtar su ma su fir'auna mummuni ne su Abu Jahal duk mummune ne a fahimtar su to kaga wannan gurbataccen aqida ce da kuma aqidan khawarij aqidan boko haram kenan duk wanda ya saba maka a fahimta to kafiri ne hukuncin shi a kashe shi shugabanni suna yin kuskure hukuncin su a fito da makami a yake su domin a matsayin kafirin suke to kaga duk waɗannan gurbatattun aqidu ne wanda yake baki a cikin addinin musulunci shegu ne ba su da uba a cikin ainihin wato addinin musulunci a sifa ta hudu da sai mun nisance ta sannan zamu hawo kan titi nagartacce kwalta mai kakke wanda in dai muka fara tafiya to zamu kai ga gaci a duniya da addini shine zalunci zalunci shine ka aje abu ba a mahallinsa ba mun yi bayani cewa zalunci ya kasu kashi uku akwai zaluncin da mutum ke ma Allah Allah ya halicce ka ya ciyar da kai daga falalansa ya shayar da kai daga falalansa ya baka nau'o'in ni'imomi waɗansu a gangan jikinka waɗansu a kewaye da kai gayi nan kana miƙe kafa ka shaki iskan Allah ka sha ruwan Allah ka ci abincin Allah Allah ya baka kalmomi na magana ya baka gani ya baka ji amma ko mutum ya koma yana shirka da Allah yana kafirci yana munafinci yana raina addinin musulunci yana ganin addinin musulunci ba shi da haƙƙin shigo cikin harkar neman kuɗinsa harkar mulkinsa dole ne addinin musulunci iyakansa masallaci da makaranta wannan munafinci kenan zindiƙanci kenan irin waɗanda suke kira ake kiransu ɗan secularism wanda suke ganin kawai dole a kyala addini a masallaci amma addinin musulunci ba shi da su cewa a harkar siyasa ko a harkar neman kuɗi ko a harkar gudanar da mulki to babu zaluncin da ya wuce wannan cikin nau'o'in zalunci haka nan akwai zalunci kashi na biyu shine mutum ya zalunci wani irin yadda zaka ga ko da shugabanni su rika zaluntan talakawa suna dandana musu kuda suna gasa musu kasa a hannu a daidai lokacin da yake su suna cin mai kyau suna shan mai kyau suna sanya tufafin da suka ga dama suna shiga gidan da suka ga dama suna hau abadan hawan da suka ga dama amma al'umma suna nan sun rike kai suna wayyo Allah wayyo Allah Allah ka kawo tallafi Allah ka yassare Allah ka bamu abincin da zamu ci suna kwana da yunwa waɗansu suna mutuwa saboda yunwa waɗansu an tauye musu haƙoƙa na albashi waɗansu suna da haƙoƙa a wuyan gwamnati gwamnati ta hana an kore su daga aiki an kidiyan su haƙoƙansu duk wannan yana daga cikin nau'o'in zaluncin kai zaluncin wani waɗansu kuma suna da marayu a ƙarƙashin su amma sun dankwafe su sun tadi haƙoƙinsu sun yi babakere a matsayin ka na kanin uba ko wan uba an baka haƙƙin al'umma amma ka ki ba marayu haƙƙinsu ka ki biyan musu kuɗin makaranta su yi karatu ka ki kyautata musu rayuwarsu ka ki fitar da kuɗin su ka samu musu da sana'o'i domin ka gyara musu rayuwarsu gobe wani ma yana nan ya cinye haƙƙin marayun ne kuma wala yakhafu uqbaha baya tsoron me zai faru a duniya ko gobe kiyama to bala'i da tashin hankali ya fada wannan zalunci waɗansu suna nan sun zalunci ƴaƴansu ba su ba su kyakkyawan tarbiyya ba sun bar su ba karatun ilimin addini ba ilimin rayuwa suna nuna musu gata da kauna ta banza da ta wofi wacce yake za ta jefa su cikin kakanikayi da tasku da tashin hankali a ƙarshen rayuwarsu akwai bawan Allah da aka bamu bayani ya ce ma uban shi sai na kashe ka Allah ya isa tsakanina da kai saboda me ga sa'o'ina nan wanda muke kai daya iyayensu sun matsa sun je sun karatu yanzu daga daktoci sai manyan malamai a addini sai manyan kaza sai ƴan masu kuɗi amma ni ko baka bani na nemi kuɗi ba baka bani ilimin addini ba baka bani ilimin zalimi ba da aka yi ma uban shi Allah ya isa duk da kasancewa dai ya zama kangararre tababben yaro amma kuma uban shi ne farkon kangararren kuma tababbe to waɗansu iyaye suna nan wai san ƴaƴa wata tana nan a gida ita kishiyanta bata isa ta kwaba ma ƴarta ba ko ɗanta in aka kwaba to sai bala'i da tashin hankali to kin zalunci kanki kin zalunci ƴaƴki kuma gobe kiyama in ƴaƴki za ta shiga wuta ko ɗanki zai shiga wuta tare za ku shiga wutan jahannama ba za ku shiga wani ya shiga wani ya bar wani ba to akwai irin wannan nau'in zaluncin akwai zaluncin da ake yi na tawaye haƙƙin ma'aikata akwai zaluncin da ake yi dai kofofi daban-daban nau'o'in zalunci akwai kuma zaluntan kai wanda mutum zai zalunci kanshi ya zauna da jahilci bai iya addini ba bai san addini ba yana yin miyagun laifuffukan da za su jefa shi cikin fushin Allah subhanahu wataala da azabin shi ranar tashin alkiyama babu zaluncin da mutum zai ma kansa sama da wannan a ce yau ka zauna ka jahilci addini in ana batun addini ba ka da rabo a ciki da haka kai aikace aikacinka sai abin da ka ga dama shine a matsayin addini da wannan sai ka ga wani yana jina ta bid'o'i an bashi lazimi an bashi wani dafa'i yana nan yana ta azabtar da kanshi a banza da sunan kuma wai yana yi ne yana kusantan Allah subhanahu wataala an baka lazimi kafa 99,999 in ka gama wannan wai zakai kudi ka gama din kuma ka dawo ma a cikin fushin Allah da talauci kafin kuma ukuban Allah ranar tashin alkiyama to da haka sai mun yi takatsantsan jama'a musulmi zalincin nan qur'ani da ya kawo mana fir'auna da hamana da samudawa da adawa da waɗannan miyagun kafiran sai ya ce fa kullun akhadna bi dhanbihi duk cikin su mun kama su da laifin su ne fa minhum waɗansu daga cikin su an musu tsawa waɗansu an kisfe su waɗansu an nutsar da su a cikin ruwa Allah subhanahu wataala kuma bai zalunce su ba su ne suka zalunci kawunan su a wani hadisi manzon Allah yana cewa lalle ku nisanci zalunci saboda zalunci duffai ne ranar tashin alkiyama a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allah yakan yi talala da azzalimi ga azzalimi lokacin da zai mishi mummunan kamu babu wanda ya sai face shi a gaban Allah subhanahu wataala kai akwai wani ma asari da yazo daga sayyidina Abdullahi dan Mas'ud amma wannan yana da hukuncin ya ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin At-Targhib wa Tarhib manzon Allah yana cewa dukkan wani zunubi mutuwa a tafarkin Allah a wurin yaki yana kankare shi amma banda zalunci banda cin amanan mutane manzon Allah yake cewa idan an tashi alkiyama za a zo da wanda ya zalunci bayi a rayuwar duniya sai a ce mishi addi amanatak je ka biya amanan mutane da kace a rayuwar duniya sai mutum ya ce ai rab ya Allah ya za a yi in biya amanonin mutane na rayuwar duniya alhalin duniya ta riga ta kare Allah madaukakin sarki sai umarci mala'iku yace ku dauke shi ku tafi da shi wutan hawuya anan zai ga amanan da yake na mutane in dukiya ne in gida ne in fili ne duk abin da kace na mutane ne haƙi in albashin su ne ka tauye musu to Allah madaukakin sarki zai ce a tafi da bawa zuwa wutan hawuya a can za a nuna mishi amanan da yake kuma sallu lahu amanatahu kahai atiha yawm dufi'at ilayhi sai a nuna mishi a suranta mishi amanan da yake a irin yadda take a ranin da yake wannan amana sai Allah ya suranta mishi ita ya maida ita wata sura da zai iya ganinta da ido sai a ce mishi yace fa yaraha fa ya'rifuha sai gane tabbas wannan haƙin wani ne kuwa da nace a rayuwar duniya sai a ce to je ka dauko ka kai mishi abin shi fa yahwi fi athariha hatta yudrikaha fa yahmiluha ala munkibaihi hatta idza nazara dhanna annahu kharijun zallat an munkibaihi sai ya je cikin wutan hawiya ya dauko wannan dakon amanan mutane da yake da ukuba da kuna da azaba da yula na wuta da ainihin wa'annan abubuwa sarkoki na wuta duk suna azabtar da shi amma dai haka nan zai dauko wannan amana na mutane ya sabo ta a kafadun sa har sai ya kamo hanya yana fadi can ya tashi can sai ya ga kaman cewa to ai shikenan ya samu dama ya fito sai Allah subhanahu wataala ya sanya wannan amana sai ta kubuce daga hannun shi sai ta sake fadawa can cikin kuryen wutan hawiya sai Allah subhanahu wataala ya ce ya koma ya dauko wannan amana hakanan za a yi ta mishi irin wannan ukuban ya dauko ta subule ya dauko ta subule yace fa ya hawi fa huwa ya hawi fi ithriha abadal abidina har abadan abada haka Allah zai mishi zai rika mishi wannan ukuba da walakanci da izgilanci a cikin wutan jahannama saboda irin haƙoƙan mutane da ya danne a cikin rayuwar duniya da haka ya jama'a mai takatsantsan da zalunci kar ka ci dukiyan kowa kar ka ci amanan kowa mata ki ji tsoron Allah kar ki ci amanan mijinki a gidan aure miji ko namiji ka ci amana ka tsoraci Allah kar ka ci amanan matanka ka take mata haƙi shugaba ka ji tsoron Allah kar ka take haƙin talakawa da sauran abokan mu'amala makwabta da sauran duk wani wanda kake mu'amala da shi wallahi aje gaban Allah kai kake bin bashi yafi maka sauki fiye da aje gaban Allah ana bin ka bashin haƙi ranin da yake kuma babu dawowa duniya da haka wannan abu na hudu kenan sai mun nisanci zalunci mun yi riko da adalci sannan zamu hawo kan irin titin da ya kamata abu na biyar da zamu nisanta sai mun nisanci manyan zulubai da sabon Allah subhanahu wataala domin fasna fasata Allah falamma asafuna taqamna minhu idan akai manyan zulubai za a fasata Allah idan aka fasata Allah Allah kuma zai dauki fansa
falamma asafuna yayin da suka fasata mu intaqamna minhum Allah ce sai muka dauki mummunan mataki akan su dan haka wa ma asabakum min musibatin fa bima kasafat aydikum wa ya'fu an kathir mu gane cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim zamanin saddauna ana jin dadi ga gine-gine nan ga walwala nan ba tsoro ba yunwa ba talauci ba zaman rashin mutunci ba banna ba komai aikin gwamnati daidai zamantakewa daidai komai ana jin dadi amma yanzu cikin shekaru takaitattu komai ya canza a wancan zamanin kana iya cewa zaka ba gwamnati kashi 80 ko kashi 90 na percentage abin da suka kyautata amma a yanzu tsanani ne ka ba gwamnatin kashi 5 cikin 100 ko kashi 10 komai ya lalace a Najeriya me ya haifar da haka mun fusata Allah ne Allah ya fa shi kuma ya dauka wannan mataki akan mu tunda duk abin da ya same ku mun musifa to saboda abin da hannayen ku suka aikata ne domin ma Allah yana gafarta da yawa abu na shida sai mun yi cince su zamu zauna lafiya Allah ya jiyar da mu da iya addini da rayuwa sai mun yi cince zama da jahilci jahilcin nan na addini da na rayuwa gabaki daya mu yaki jahilci mu miƙe tsayeni karatu karatu kuma na fahimta akwai waɗanda suke karatu kullun yana nan zaune a gaban mai karatu amma charbi yake ja wani yana nan kullun zaba gaban mai karatu amma gangadi yake yi wani yana nan kullun gaban mai karatu amma kwakwalwar shi ba akan karatun yake ba shi kuma ka'ida ko kuma ita ka'ida ta addini kamar yadda manzon Allah ya faɗi al-fiqhu bit-tafaqqu ilmu anna al-ilma bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqqu ilimi sai an miƙe an nema fahimtar addini sai an bude zuciya sannan za a iya fahimtar addini har wani mawaki yana cewa la tanalul ilma illa bi sittatin ya zero ɗan abubuwa guda shida zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa ishadu ustadun wa tulul zaman duk iyawayen ka in ba ka kawo waɗannan abubuwa guda shida ba za ka sami ilimi ne amfani a cikin addini ba ko a cikin rayuwa ma sai ka bude zuciyanka zaka'un ga kuɗayen abin sannan kai hakuri duk irin cutar wanda za a maka abadin ilimi sannan ka dan samu abin masarufi sannan ka samu malamin da zai sanya ka a hanya sannan ka samu tsawon lokaci kana yi ba matsala ce ta yau gobe jibi ai zuwa nan da 2027 na riga ne ilimi shikenan ba haka matsalan take ba da haka sai mun nisanci jahilci jama'a saboda jahilci shine asalin duk wani sharri duk wata banna da ka gani a duniya jahilci shine asalin wannan matsala domin ilimi ma yana daga cikin sharadan la ilaha illallah duk wanda ke tuciyan wai yayi imani da Allah amma bai san sharadan la ilaha illallah guda bakwai ba to makanyaci ne a cikin imanin sa Allah bai karbi wannan imanin ba la ilaha illallah tana da sharadai guda bakwai an shayin bayani akan su amma za mu samu lokaci mu ƙara muraja'an su da izinin Allah to wani yana nan yana ganin wai yayi imani da Allah ya yarda da la ilaha illallah amma bai san sharadan ta guda bakwai ba shi kuma abin da Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi sai waɗanda suka san wannan wala yanfa'u alladhina yad'una min duni shafa'ati illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamu sai wanda ya san la ilaha illa Allah kuma yana da cikakken ilimi akan ta fa'lam annahu la ilaha illa Allah da ka ilimi ma yana daga cikin sharadan imani shi yasa malamin suka ce illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri babu yadda za a yi ka samu cikakken imani sai ka samu ilimi akan abin da kai imani da shi abu na bakwai wanda sai mun nisance shi rafkana duk rafkanan ne Allah ya kamantar da shi kansa kamar yadda ya rafkana daga Allah to haka nan kuma Allah zai mantar da shi abin da zai amfane shi muna zaune ba sana'o'i amma ga matasa nan ba sa aiki ne ba sa sana'a amma suna jin son kuɗi kamar su ci babu wani na sata wani na damfara wani na rashin gaskiya ah to in kana son kuɗi ka miƙe kai sana'a mana to ai an faɗa cikin rafkana ne sai Allah ya rafkana da mu kawunan mu ana zaune ba sana'a amma fa ana son ai kuɗi in suka ganka da leda sai su ganka gani ha'ula'i mannallahu alaihim min bainina ga ina su suka hada baki da Allah aka hana mu kuɗi Allah ya isa bayan kuma kana zaune ne fa baka yi sana'a ba fa ce ya za a yi sama bata ruwan zinare da azurfa ka ce kana son ka samu dukiya to duk al'umman da ta fada cikin al-ghafla rafkana to wannan al'umman kuma ta fada cikin tasu maslahohin ta na duniya ma ba samu za ta yi ba ballantana maslahohin addini da haka wannan shike damin al'umman mu in muka gane wannan to sai mu dawo cikin taitayen mu mu farka mu miƙe mu rungumi Allah subhanahu wataala dan Allah ya rungume mu mu ji kunyan Allah dan Allah ya ji kunyan mu sai Allah subhanahu wataala ya taimake mu sai mu kama sana'o'i mu samu arziki mu canza tunanin al'umman mu daga zaman banza da ake mana gori akai shi ma zaune sai mu koma mutane masu yin aiki dan amfanin rayuwar mu da kuma addini abuna tara abuna takwas kun ababen da sai mun nisance shi shine san rai wanda ya baba ya rayuwar mu san rai shine neman mulki neman kuɗi neman suna akan wannan mutum zai duk abin da ya ga dama kuma babu wanda ya sai hana shi ko ya fashi duk abin da mutum ya tusa a gaba zai yi abin shi har wani ma ya rika tutiya ba uban da ya sai sai tun daga uban shi har ya zuwa ubannin saura ba wanda ya sai sai to duk al'umman da ta zama ba ta da rajulur rashid shiryayyen da zai ce ki ko ki bari koda ko kuskure ne wallahi wannan al'umma ta fada cikin tasku haka nan za ta ta fangan fangan da wahala a duniya ba kuma za ta cimma abin da take nema ba abu na tara shine mummunan zato da dama al'umma sun koma suna mummunan zato ga Allah wani idan ba shi da lafiya sai ya munin zato ga Allah cewa Allah ba zai ba shi lafiya ba wani in yana cikin halin talauci sai ya munin zato ga Allah cewa Allah ba zai ba shi ba da haka bari ya nima kawai bata ta karfi a wurin Allah bari ya je ya banna kawai tunda dai Allah ba zai ba shi da halal ba to bari ya nima na haram din wani ya munin zato ga Allah a cikin abubuwa da yinin halin da yake ciki na kunci ba zai iya dawa cikin kyakkyawa ba da ire-iren waɗannan matsalolin wanda suka yi ga al'umma sun ainihin yi mummunan zato ga Allah sannan abu na goma shine yanke kauna daga rahamar Allah alhalin Allah bai yadda haka nan ba qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim sannan abu na 11 shine sai mun nisanci sabani da takon saka da sa'in sa wanda yayi yawaita a cikin mu a mataki na siyasa jam'iyya da jam'iyya ana takon saka abin kunya ma a cikin jam'iyya daya wai sai kaji akwai gidan wani akwai gidan wani akwai gidan wani in kai magana da wani da wani wai yaran wani kenan da wani da wani yaran wani kenan wai kuma a jam'iyya daya to ballantana kuma jam'iyya da jam'iyya ballantana kudu da arewa ballantana wannan da wannan sabani ya bulbula rayuwar mu sabani na mana dadi mun dai koma dabi'a irin ta jahiliya irin wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo a cikin littafinsa Masailul Jahiliya allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli aljahiliya ya kawo wannan daga cikin tadoda na jahiliya mutane su ta sabani yasu yasu su kidide tawa yasu yasu su hakuri da junan su kullun cikin sabani da rabuwan kai suke to ku ga ya mun yadda za a yi al'umman da tijin akan rabuwa da sabani ta hadu ke karfi ballantana ta firgita makiya ta tsorata makiya ballantana ta cimma abubuwan da take nema a rayuwa ko addini a takaicen takaitawa jama'a musulmi waɗannan abubuwa guda 11 duka matsaloli ne to idan muna son tafiyan al'umman musulmi ya daidaita sai mun yaƙe su mun yi watsi da su mun sifanta da kishiyoyinsu daga nan mu yi addu'a mu nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya daidaita mana Allah ka daidaita mana al'amuranmu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira ya Allah abin da yafi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani ya Allah ka taimake mu ƴan uwan musulmi na ƙasar Nijar Allah ka taimake su ka dora su akan daidai Allah ka tsare su daga makircin kafirai Allah ka tsare su daga makircin turawa maƙiyan mu maƙiya addinin mu ya Allah ka zaunar da ƙasar Nijar lafiya Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka tabbatar da zukatan su akan imani Allah ka dawwamar da su akan shari'a ya Allah ka raba su da rabuwa da sabani ya Allah ka tabbatar da su cikin dunkulewa da haɗin kai ya Allah ka kubutar da mu gabaki ɗaya daga sharrin maƙiya addini maƙiyan mu sannan muna kira ga shugabannin ƙasar nan a ƙala tausaya mu al'umma al'umma tana cikin halin rashi da cikin kunci kun ga abin da ya faru a Nijar to yana fa shigowa Najeriya Allah ka tsare amma tun kafin al'umma ta kai lokacin da za ta kasa control to ƴan uwa shugabanninmu ku tausaya mu al'umman nan a sauƙaƙa musu a fito da hanyoyi wanda za a sauƙaƙa mu al'umma al'umma abincin da yafi ƙarfin mu fi ƙarfin shi irin wannan hali da ake ciki na kunci a ƙasa baki daya da jihohin mu to dole shugabanni ku tsoron Allah in kuma aka tafi akan haka to matsala tana iya samun ku a cikin mulkin ku kafin irin wancan ukubar za ta same ku akan zalunci kamar yadda muka kawo a baya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.